Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai kuma ta Alfa Radio a kuma sun Ghana. Ma sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda al'umman wasu kauyuka a jihar Kaduna ke bokawa yadda ƴan bindiga ke musu ɗibar mikiya da yi mata taɗe. Akan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ma ana fama da masu satar mutane musamman a yankin Gillela. Kasancewa yau Litinin za mu kawo muku shirin zauren matasa na VOA, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da darasin Ramadan. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Annobar coronavirus na ci gaba da mamaye kasar India, wadda ta kafa sabon tarihi jiya Lahadi, na kusan mutum 3,700 da suka mutu a cikin sa'o'i 24, da kuma sama da sabbin waɗanda suka kamu 390,000. Duk da haka, India ta fara kidayen ƙuri'un zaɓuɓɓukan jihohi, kodayake babbar kotun Madras ta bayyana rashin gamsuwarta matuƙa ga hukumar zaɓe na yakin dakatar da gangamin siyasa da ya karya dokokin COVID-19. Babban alƙalin kotun Sanjib Banerji ya kira hukumar ita kaɗai take da alhaki na ƙaruwar sabbin waɗanda suke kamuwa. Duk da yake cibiyar sarrafa maganin rigakafi mafi girma ta duniya Serum tana ƙasar India ne, duk da haka kashi 2 ne cikin 100 kacal na mutanen ƙasar biliyan 1.3 suka yi rigakafin a cewar rahotanni. Ranar Asabar ƙasar ta fada da cancantar yin allurar ga dukkan mutane masu shekaru 18 da haihuwa zuwa sama, amma wurare da yawa sun bayar da rahoton cewa ba su da allurar rigakafin. A jiya Lahadi, ƙasar Pakistan ta yanke shawarar cewa ta dakatar da shigowa ta kafa da mutane suke yi ta kan iyakokinta na ɗan wani lokaci daga ƙasashen Afghanistan da Iran, don hana shigowa da duk wani nau'in sabuwar cutar coronavirus. Hanin zai fara aiki a gobe Talata da daddare, kuma zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar 20 ga watan Mayu, inji cibiyar NCOC wacce ke kula da yadda Pakistan take yakin da ɓarkewar cutar. Za a bar 'yan ƙasar Pakistan da ke Afghanistan da Iran, ko kuma 'yan Afghanistan ɗin da ke neman magani na gaggawa a Pakistan su shiga cikin ƙasar. Sanarwar ta ce za a bar duk waɗanda za su fita su fita. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta musanta wani rahoto na gidan talabijin ɗin Iran cewa Tehran ta cimma yarjejeniya tare da Washington da Burtaniya don sakin fursunoni da ke da alaƙa da ƙasashen yamma a madadin wasu biliyoyin daloli na sabon tallafin tattalin arziki. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Lahadi cewa rahotannin da ke cewa an cimma yarjejeniyar musayar fursunoni ba gaskiya ba ne. Kamar yadda muka ce, a kodayaushe muna gabatar da ƙararraki na Amurkawa da aka tsare ko suka ɓata Iran, ba za mu daina ba har sai an haɗa su tare da iyalansu. Shi ma shugaban ma'aikatar fadar White House Ron Klain ya musanta rahoton na Iran a shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS News, yana cewa babu wata yarjejeniya don sakin waɗannan Amurkawa huɗu, muna aiki tukuru don ganin an sako su. Gidan talabijin ɗin Iran ya ambato wata majiya tana cewa Amurka ta amince da biyan dala biliyan 7 da kuma musayar Iraniyawa huɗu da ke aiki don kaucewa takunkumi ga 'yan leƙen asirin Amurka huɗu waɗanda suka yi wani ɓangare na hukuncin da aka yanke musu. A jiya Lahadi, jagoran addinin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kira kalaman da ministan harkokin wajen Iran ya yi da babban kuskure. Mako guda bayan da aka jiyo muryar ta ministan yana baƙin cikin tasirin sojoji a huɗar diflomasiyya, babban jami'in diflomasiyya Muhammad Javad Zarif da ɗaɗɗan mamba ne a majalisar zartarwar shugaban Hassan Ruhani mai matsakaicin ra'ayi, ya bayyana haka ne a wata tattaunawar sirri ta sa'o'i 3 da kafafen yaɗa labaran ƙasashen waje suka fara yaɗawa a wajen Iran a makon da ya gabata. Rikodin ɗin ya haifar da fushi daga masu ra'ayin mazan jiya, amma masu matsakaicin ra'ayi sun kushe kan wanda zai ci riba daga abin da aka fallasa, yayin da zaben shugaban ƙasa yake karatowa, kuma yayin da muhimmiyar tattaunawa ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a ji. A jiya Lahadi, hukumomi sun ce mutane uku sun mutu sannan wasu dozin biyu na kwance a asibiti bayan wani kwale-kwale ya kife a kusa da gabar ruwan San Diego na jihar California da ke Amurka. Dakarun tsaron gabar ruwan Amurka da sauran hukumomi sun kai dauki da misalin karfe 10:30 na safe bayan samun rahotannin wani jirgin ruwa ya kife kusa da Point Loma. Ma'aikatan kwana-kwana na San Diego sun ce mutane uku sun mutu a wurin sannan an kai mutane 27 asibiti. Jami'an sun ce tayu amma ba mu tabbatar ba cewa jirgin ruwan ana amfani da shi ne ana safaran mutane.
Labaran duniya aka saurara. Al'ummomin da ke zaune a yankin Cikun, Udawa da birnin Gwari sun ce hare-haren da 'yan bindiga ya suke kaiwa yayin sanadiyar tarwatsa garuruwa da dama. Isa Lawan Ikara na dauke da wannan rahoto.
Daya daga cikin al'ummar yankin da 'yan bindigan suka adaba Malam Yusuf Ibrahim Udawa ya shaidawa muryar Amurka cewa ko bayan hararen 'yan bindigan ma sukan shiga gari su karbe kudade sannan kuma su yi lalata da matan mutane.
Mutum 15 nan gwanzalla kuma aka kashe wani saurayi sun bada miliyan 6,300. Bayan sun bada miliyan 6,300 suka sako mutum huda cikin mutum 15 suka ce kuma yanzu sai an kara basu miliyan 12 sannan su sako mutum 8 kuma sun gama tsiyata mutanen anguwar gaba daya. Gari da suka tashi yanzu ba su kusa 300 ba. Garin da suka tashi kauyeku yanzu ban da kaman birnin Gwari ko riga Udawa Burku wani kauye kenan duk ba wani kauye ba. Kauye a dauke mai mata a zo a dauke mai iyaya a dauke shi sai a dawo ce kuma bayan an gama kwashe mai kudi sai a ce a yi sulhu sai an ce garin na an mutu tare miliyan 50 sai sun biya sai su zo su ce kuma a garin za su kwana da matayensu za su kwana ne sulhu kenan ba dole a bar garin duka ba. Su zo kuma in suka ga mashin mai kyau su dauka in suka ga kudade a jikin su su karbe wayoyi masu kyau su karbe duk abubuwan da ke faruwa tsakanin Kaduna da Niger kenan cin kashin ya isu. Da haka muna roƙon gwamnati da ta shiga tsakanin mu da mutanen nan saboda muna cikin bala'i.
Wannan korafi dai na zuwa ne kwanaki biyu da fitar da rahoton tsaro da gwamnatin jihar Kaduna ta yi inda ta bayyana nasarorin da take akan maharan dajin da tace ta kashe wasu da dama. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
To a ƴan fashin daji 64 suka kwanta hagu wanda suka rasa ransu yayin musayar wuta da jami'an tsaro. Akwai bindigogi na wannan AK-47 a kusan 36 aka karbe daga gurinsu. Akwai kuma albursai wanda aka samu ɗaya-ɗaya yake kusan 2,000 idan aka kirga. Kuma wani abu da yake da muhimmanci shine sojar sama wanda suke aiki daga sama sun kashe gwamman ko kuma muce ɗaruruwar ƴan fashin daji da kuma lalata sansani ko kuma muce daba-daba tasu wanda suke cikin daji. Yanayin irin ƙarfin lokoki da ake kai hare-hare yana da wuya ka bada takamamman ƴan fashin daji wadda suka kwanta a hagu. Kuma jami'an tsaro sojoji na sama da ƙasa da na ruwa da ƴan sanda da kuma ƴan sandan ciki suna nan suna iya bakin ƙoƙarinsu.
Sai dai kuma duk da wannan masanin harkokin tsaro Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya ya ce kamata ya yi dai gwamnati ta sauya salotin da abin yaƙi cinyewa.
In babu na wani solution da za a iya tsaye da wannan abun gaba ɗaya tsaya aiko dole ne ya kamata a duba a ce in ba yi kaza ba za a yi kaza kuma a yi ɗaya nan wannan abun abu tsoro ne ƙwarai da gaske.
Jihar Kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da hararen 'yan bindiga musamman ma dai satar ɗaliban da ke makarantun da har yanzu akwai su makarantu guda biyu da aka sace ɗalibansu a jihar Kaduna kuma har zuwa yanzu ba a ceto ko aka sako waɗannan ɗalibai ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Zauren VOA, ƙwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Hakanan wannan kalubale ya addabi yankin iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar musamman a ƙaramar hukumar Illela. wakilin mu Haruna Mamman Bako ya ce hukumomin Niger na daukar matakan hana yaduwar lamarin zuwa Niger.
Daga cikin wadanda aka sace kanansa a garin Gaidau a ɗan kwanakin nan da muka saka ya sunansa saboda rallan tsaro ya mini bayani yanda maharan suka abka musu
arhe biyu tsora minti biyar da suka zo suka baibaye gidan gaba dai suka gewaye ko ina
suna da yawa
sosai za su kai su 40 da makan mai manyan bindigogin nan wadanda ba sa gadiwa kawai sai suka bude wuta suka tadda bindigogin ko ina suka tadda funka bude wuta hankalin kowa cikin garin ma ya tashi ba ma wai gidan da muke cikin ba nan garin Gaidon ma hankalin kowa ya tashi kai lokacin da suka tadda wannan ni da amma cikin wani gidan da nake ni da niketara na hiketara gida goma duk gidan da ni kwada mai shi babu henan shi da mata tai sun yi gaba sun wuce wallahi sun tahi ya zamo kai wasu har ma kai sukur wani gari wala suka yi shi sun ka bude wuta so san gaske
to shi aka suka tahi da shi
sun bude wuta ne sun kewaye gidan saura sun shiga ciki dole suka shiga suka kama shi suka zo da shi suka tafi
to yanzu bayan sun tahi da shi yalla ko sun bugo waya an so mu tattauna da su ko har yanzu ba su ce uffa ba
sun bugo waya su an tattauna da su da sun ce sai an ba su miliyan 10
an ba su hadi ko ina suke ba
a ina ba su hadi ko ina suke ba ai ba su hadi inda suke
to yanzu ku kuka ce musu mi wace wani bayani kun kai musu bayan sun ce miliyan 10 za a ba su
to mu bayanin da muka yi musu muna roƙon su to Allah su yi hakuri abinda ya samu a ba su su rage muna kuɗi a ba su
to yanzu an nahe su da wani abu Allah sa musu sun kai ci ko ba a yi musu har yanzu tayin na ko guda
an yi musu tayin kuɗin suka ce ba za su amince ba sai an ba su miliyan 10
an yi musu tayin zo yanzu
an yi musu tayin 500
ba a da bayan wannan bawan Allah da aka sace akwai wata mata da waɗansu ƴan kabilar Inyamure guda biyu da aka sace a Illela local government bayan wani da aka sace mako uku da ya gabata Illelar sai da aka biya naira miliyan 2 yayin da aka biya naira miliyan 3 sannan aka sako wani da aka sace a garin Masasa abinda yasa yayin wanda ke hannun maharan da aka sace a garin Gaidau cewa
ko da an kare wannan wallahi su dawo ga alama dan hankalin mutane ya tashi sosai
amma dai nan mutane ka kwana har yanzu mutane dai ba su taya wani wuri
ba a wasu mutane wallahi ba su kwana cikin garin ba su kwana cikin gidaje wallahi dan wasu ko sun kwanta cikin gidajen hankalin ba kwance yake ba babu kwana to kaga babu kwana ku zaman wurin ai kai kwance ba zai ba
ita dai jamhuriyar Nijar ta gefen birnin Kwanni ta ƙara karfafa tsaro sosai a wannan yankin domin toshe dukkan wani yunkurin kutsowa ta hanyar baza dimmin jami'an tsaro akan iyakar birnin Kwanni da Illela Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Nasara da Muyale Kaya da shirinmu na gaba
zauren matasa Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa za mu ci gaba da duba darasi mai muhimmanci da ya shafi yanda yaɗa jita-jita kan haddasa fitina a tsakanin al'umma inda matasa ke zama kan gaba wajen arangama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan ko inda masu bambancin kabila addini jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje daya matasa sun yi dafifi a zauren kamar a makon jiya inda a kashi na biyu baban gidan Muhammad Keti Salisu M Adam da Aminu Ziko kai har ma da Jibrin Hashin Dorayi za su duba mana darasin
alhamdulillah sunana baban gidan Muhammad Keti misali akan irin fadace-fadacen da suke faruwa da irin kabilancin da ake assasawa tsakanin Bahaushe ko da Bafulatani ko da Bayarabe ko da Inyamuri mafi yawa jahilci ke kawo wannan yau da matasan mu za su gane su koma makaranta su nemi ilimi na addini da na boko insha Allah duk wannan fadace kafin faracin da an samu sauki shi sannan na biyu mutane kuma akwai zaman banza da rashin sana'ai duk yana haddasa irin wannan matashi ne yana zo na biya da abin yi to abu kadan da ya faru to ya samu hanyar da zai biya wata bukatar shi da sai haddasa wata rigima daga nan kuma ana yasar rayuka da dukiyoyin al'umma. Ina kira ga dukkan matasa su haɗa kansu, su kuma san cewa duk musulmi ko krista yana da muhimmanci a tsakaninsu. Tunda Allah ya haɗa mu ƙasa ɗaya, kuma ya haɗa mu wurin zama guda ɗaya, to dole mu yi mu'amala da junanmu. Kai Bahaushe ne, Inyamuri ne, Bayarabe ne, Bafulatani ne, to kana da muhimmanci ga ɗan uwan abokin zamanka. Babu wata ƙasa a duniya wadda a ce yare ɗaya ne take zaune a wannan ƙasan, ko a ina ne. Za ka samu akwai mabambantan yaruka da mabambantan al'umma da yawa. Matasa su san abin da suke yi, su kuma haɗa kawunansu, su kuma taimaki junansu, su kuma daina yaɗa jita-jita a tsakaninsu, sannan su daina cin mutuncin ƴan uwansu. Haka masu amfani da kafafen watsa labarai musamman na midiya na wayoyi suna ɗaya daga cikin waɗanda suke rura wuta irin waɗannan rikice-rikicen. Saboda haka ba duka kowane abu za ka gani a midiya an turo ba ka ɗauke shi wannan abin gaskiya ne. Wasu suna amfani da wannan kafan domin biyan buƙatun kansu. Masu diba waya da masu tura ya kamata kowane ya san menene yake karantawa ko yake gani. Kada da kaga an tulo labari baka da tabbacin shi kai ma ka yada shi. To irin wannan shi ke kawo duk waɗannan fitintunan da suke faruwa a ƙasashen nan. Ka tace abu kafin ka sanar ko ka yada, to yana da kyau mu gane haka. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kanmu baki ɗaya, ya kuma ba mu zaman lafiya, ya kuma kawo mana kwanciyar hankali. Dukkan fitintunan da suke faruwa a ƙasarmu baki ɗaya, Allah ya kawo mana saukinsu. Waɗanda suke da hannu a ciki, Allah ka san su, kai mana maganinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum. Kamar yadda aka ji Salisu Muhammad Adam daga Sabon Birni wanda yake Igbadi, Kaduna, Najeriya. Musamman wannan abubuwa da ke faruwa ya kamata mu yi da hankali akan wani abu da musamman matasa, dukkan lamura tilinsu mu sanya Allah maɗaukaki shi halicci komai da ka gani ba mu taimaki. Duk a halittun ya sanya kuma ɗan Adam shi ne maɗaukaki. Yi mana haka ne kuma ya sanya mu ƙabilu daki-daki. Yi mana haka ne domin mu gane juna, mu kyautata duk a wannan duniya. Ina kira ga ƴan uwa matasa na Afirka, mu nazari, rikicin ƙabilanci yana kashe arziki, kuma al'adu addininmu ba san shi ba. Mu lura da kyau, musamman waɗansu malaman addinai suna son zuciya, sukan ƙirƙiro kalamai marasa kyau su ba mabiya, suna hakan gani don ƙin jinsi da san duniya. Ire-irensu bai kamata mu tsaya bayansu ba. Haka zalika ƴan siyasa suna amfani da wannan dama su ƙirƙiro rigingimu, su gudu a wurin ka bincika ba za ka ga ƴaƴansu ba. Wannan ina kira ga matasa mu tsaya da kyau, mu lura da irin wannan abubuwa. Musamman zan buga misali, ina misali da yanki da ake kira Sabon Birni, gari ne kasuwa ya haɗa ƙabilu daban-daban, amma rigingimu ya sa sai ka ga wannan ƙabila har a ci kasuwa wadda ke in kai tafiya daga nan zuwa nan mutum goma, biyar daga ciki sauran ƙabilu, sai ka samu wai yanzu ana bambanci mutane ba su a kasuwanni. Wannan musiba ne, babu inda zai kai wannan ilafitin dinu. Kuma haka zalika Afirka, mu duba irin abubuwan da ke faruwa a Central Africa, irin wannan abubuwan jibi Mali, duk ana nema a likita musamman mu yake Afirka. Yana da kyau matasa mu haɗa kai mu gane, kamar yadda wasu kai magana ta media, mu ci gaba da wayar da kai, mu lura da duk wani mutumin da manufarsa don ya cimma burin rayuwarsa ba ya dama ba a wannan mu yi watsi da irin wannan. Kuma sannan mu lura fa, duk wani mulki da aka wa mutane a duniya, mulkin daula ko na gurguzu ko mulukiya, mulkin soja ko na sarki ko demokaradiyya, duk wani matsayi da ke gare ka dan uwa a wannan duniya, kada matsayin ko kuɗi ya saka cutar da dan adam a wannan duniya. Dan tuntuni ni na fahimci halitta duniya, in ta soka har ta gwada ka, ta ga za ka iya, sai ta baka komai, ta baka mulki, ta baka iko, ta baka karfi a duniya. In ta tashi karbe shi duniya, sai ta mamaye ka, sai kai sama, ta yi ƙasa, ta karɓa komai, ta bar katsindin cikin siya. Yan uwa na matasa, musamman a nan Najeriya, an ba mu dama kwanan nan za mu rike kowane mukami, muna kallon abin da ya faru da ɗan uwan matashi da ke rike da hukumar na wadda ake tsoro mai kama zaki, zakanya ko kwanci zaki, matashi ne. Gina rayuwarmu, muna iya zama komai, amma da zaran ka gina kanka a tarzoma don wasu biyan bukatu kaɗan, ba za ka iya mamaki ka samu kanka a wani waje a gwada ka a ce ai ga abubuwan da ka taɓa. Rayuwa ta matashi, mu lura mana, ko matasa na dabba, muna kiwo. Ɗan ƙananan shanu ɗaure saki, ana tafiya da su tsalle-tsalle da su ta yi ta shirme. To, ballantan kuma ɗan adam, ya za ka kuma rayuwa irin wancan? Ka natsu tun kana yaranka, ana auna rayuwarka, kana iya zama wani abu. Mu kiyaye da dukkan wani abu da zai zubda mutuncinmu ko ko zai sa wato a ga ƙimarmu da wani auna nauyinmu a ce wannan ba zai iya ba. Ai, tarihi shi ga abubuwan da wannan nake kira ga ƴan uwa matasa, mu duba Afirka da sauran wurare na duniya, mu tsayi da kyau, mu ga cewa ina muka fito. Ina zamu a ƙarshe na kira da mu lura da kyau. Al'amuran duniya abubuwa ne guda uku: jiya ta wuce da abin da ke cikinta, gobe ba mu sani ba za mu iya riskan gobe, amma yau ita ce tamu. Mu amfani da wannan dama mu gyara damanmu don cimma burma gaba. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, Salisu, kai ne duk kamar baituka kake karantawa mai. Aziku za ka gabatar mana kanka da kanka sai ka faɗa mana kai ko abin da ka fahimta game da wannan darasi.
Assalamu alaikum. Sunana Aminu Isa, wanda aka fi sani da Aminu Jiko Kabala. Hakika wannan abubuwa da yake faruwa kamata ya yi a ce hukuma za su dawo da wani shiri da ake yi tun na dada a makaranta domin wayar mu da yara da matasa kai da wasu al'adu na gargajiya da aka mantar da su a lokacin baya, wanda dawo da waɗannan abubuwan zai iya dawo da haɗin kan jama'a, wanda zai kauda kabilanci da sauransu. Domin idan muka yi la'akari da akwai irin wasanni da ake yi na gargajiya wanda kowane yanki yana da irin salon nashi wanda yake yi, to ana haduwa wannan ya kawo nashi, wannan ya kawo nashi, wa'ancan na can yankin suna sha'awan na wa'annan, wa'ancan na can yankin suna sha'awan na wa'annan. To irin wa'annan abubuwan suna ƙara hada kan mutane a ƙasa da matasa, suna kawar da wasu fitintunu da suke tasowa. Sannan kuma ina kira da matasa ɗan uwana da mu guji yada jita-jita, domin yada jita-jita shine babbar illa a cikin matasa, domin yana haifar da abubuwan da ba za a iya misalta su ba. Don haka ina kira da matasa, ina ƙara ja mana kunne mu kiyaye, mu guji yaɗa jita-jita.
Yawwa, akwai wani shiri ne Aminu kake magana na a makarantun primary ne ake waɗannan shirye-shiryen da yanzu aka daina?
Kaman primary schools da secondary school da sauransu, haka irin wasanni ne na al'ada, wasan al'adu ne na gargajiya haka, wanda ina tunanin a yanzu yaran yanzu ba su san su ba. Kuma duk irin waɗannan abubuwan yana ƙara haɗa kan mutane sosai yanda ya kamata.
Yi mana misalin wasannin ko mutane za su cinu.
Ba na iya mantawa a lokacin nan, lokacin mu kaman muna da irin wani wasa wanda wasan ko wasu yanki sukan yi irin shi wa. Amma namu na arewa kaman yanda muke yi, akwai wani wasa da muke ce mai limamin azari haka. Kaman matasa ne za su taru a yi kaman dai yanda ake yin sallah. Na gaba yana bada amshi, na biyun shi shi ma yana amsawa, sannan kamun na baya su amsa gaba daya. Wanda idan na gaban nan yi magana ba, na biyun nan ya zo ya yi magana, so akwai irin za a bi shi da gudu, akwai wani wuri da yake kaiwa, in ya kai shi ne zai tsira daga irin ɗan dukan da za a yi mishi na yara. Sannan kuma su kansu na baya idan suka sake wani ya ansa ba tare da lokacin da ya kamata ya ansa ba, to haka dai za a yi ta guje-guje, a yi ta guje-guje. Muna haduwa da mu Hausawa musulmai da waɗanda ba Hausawa ba, muna yin wasan al'adunmu namu na gargajiya na Hausa tare da su. Haka su ma idan suka kawo nasu na yankinsu na kudanci, mukan haɗu gaba ɗaya a haɗu a yi wasa gaba ɗaya, a gama wasa a tashi. To duk irin waɗannan abubuwan suna ƙara haɗa kan matasa, kuma suna ƙara janyo kusanci da zo kusa.
Yawwa, to wannan yayi.
To assalamu alaikum jama'a, ni ne Jibrin Hashimu Dorayi.
Amma dai ba Kano ne, da kaji Dorayi ka san Kano.
Eh, ba ƙazi zau take.
Dorayi? Akwai Dorayin zazzau ke.
A zariya matsarfi local government ba? To ni na ziyarci wannan guri dalilin abokina Nura ne. Gaskiya abin ya ban farin ciki mutuka, burge ni yayi, na burge abin ya yi mun farin ciki gaskiya, ya burge ni. Dan da na gan ku nan kun zo kun haɗa kai ma, sai na yi tunanin na ce kai gaskiya da mutane na Allah, in dai da irin wannan mutanen za mu ji daɗi a Najeriya.
Masu sauraro, da wannan lokaci ya yi mana halin nasa. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba, to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba, saboda ba a taɓa sace kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Ba shi yasa ba mun kace gwamnati
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Yanzu Babangida Jibrin zai shigo mana da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara shirin jaridin ne da jaridar The Vanguard. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard ta cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta hana duk wasu wanda ba 'yan Najeriya ba da suka ziyarci kasar India shigowa Najeriya. Sauran kasashen da Najeriya ta yi haramci a gare su sun hada da Brazil da Turkiya. Bisa la'akari da yawan karuwar masu dauke da cutar coronavirus, babban shugaban kwamitin lura da dakile cutar corona kuma sakataren gwamnati Boss Mustapha shi ne ya sanar da haka. Yana mai cewa duk wani wanda ba dan Najeriya ba da ya ziyarci kasashen Brazil, India da kuma Turkiya kuma yana da niyan zuwa Najeriya to dole ne ya dakata, to yanzu kuma ba za a bari ya shigo Najeriya ba. Ita kuwa jaridar The Guardian cewa ta yanzu haka 'yan Najeriya da dama na ci gaba da nuna adawarsu da wani yunkuri da kamfanonin samar da wutar lantarki ke yi na ƙara farashin kuɗin lantarki da ake sayarwa jama'a. Jaridar Guardian ta rubuto wata ƙungiya mai suna Energy Consumer Rights and Responsibility Initiative da ke fafutukar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya, na cewa ko kaɗan ba za ta sabo bindiga a ruwa domin kamfanonin samar da wutar lantarki a Najeriya har yanzu sun kasa samar da wutar lantarki da zai wadace kowa, sai kuma ƙara farashi abinda kuma ba za a amince da shi ba. Sai kuma jaridar The Guardian ɗaya daga cikin manyan labaranta da nasaba ne da rashin tsaro a Najeriya, inda take cewa wasu 'yan bindiga daɗi sun kashe wani kwamishina mai kula da harkokin fansho a jihar Kogi mai suna Honorable Adebayo Solomon a kan hanyar Yagba zuwa Ilorin a jihar ta Kogi. Jaridar Leadership dai ta bayyana cewa direban Mr. Solomon ya tsira da raunuka a lokacin wannan hari. Jihar Kogi dai yana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da 'yan bindiga daɗi ko fashi da makami ko kuma garkuwa da mutane suka yi wa katutu. Sai kuma jaridar The Nation ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation da cewa wata 'yan Najeriya 'yan shekara 19 da ta yi karatunta a Najeriya ta samu gurbin karatu har na dalar Amurka miliyan 5 a kasashen Amurka da kuma Canada. Ɗalibar mai suna Victoria Yinka Banjo ta samu gurbin ne sakamakon nasarar da ta yi a jarabawan ƙarshe na kammala karatun secondary a Najeriya. Manyan jami'o'in duniya irin su Yale, Princeton, Harvard a Massachusetts, Institute of Technology da Stanford da Johns Hopkins dukkaninsu sun ba ta gurbin karatu. Sai kuma jaridar Blueprint. Jaridar Blueprint ta rawaito kungiyar kwadugo a Najeriya na aikiwa da sakon gargadi ga gwamnatin tarayya cewa za ta iya shiga yajin aiki na gama gari muddin dai gwamnatin ba ta ɗauki mataki na kawo ƙarshen cin zarafin ma'aikata da kuma kasa biyan su albashi da ake yi ba. Jaridar ta rawaito shugaban kungiyar kwadugo na ƙasa Ayuba Baba na cewa kwana nan za su sa ƙafa wando ɗaya da gwamnatin jihar Kaduna bisa matakanta na koran ma'aikata daga aiki. Babangida Primary Amurka daga Najeriya.
Ramadan, albarkacin watan Ramadan.
Ina son yi amfani da wannan dama wajen jawo hankulanmu dangane da muhimmancin karatun Alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na Ramadana wanda yake mai daraja. Mu sani cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da wannan littafi nasa ne na Alkur'ani zuwa ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Ramadana, wato daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya, sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a har lokacin da Allah Maɗaukakin Sarki ya ainihin wato karɓi rayuwarsa. Sannan mu sani cewa duk mutumin da ya lizimci Alkur'ani wajen karanta shi da sauraron sa da daukan dawainiyar masu yi masa hidima, wato ma'ana shi ma ya shiga cikin masu yi masa hidima din kenan, to Allah Maɗaukakin Sarki zai ciyar da rayuwarsa gaba a nan duniya, kuma zai tsare masa rayuwarsa har zuwa lahira, wato ma'ana ya yi kyakkyawar cikawa. Sannan kuma Allah Maɗaukakin Sarki ba zai kunyata bayansa ba, wato ma'ana zuriyarsa Allah Maɗaukakin Sarki zai tayar da wasu masu yi wa Alkur'anin hidima gaba daya sai a gurtare a tsira tare, wato ma'ana a samu rahamar Ubangiji, wato shine aljanna. Muna fata Allah kai mana baiwa da samun aljanna. Sannan kuma koda ba mutum bai samu damar iya karatun ba kansa shi kansa, to idan yana tsayawa ya saurara daga waninsa, wato ma'ana maluma da kuma karatuttuka daban-daban, to shi ma Allah zai bashi lada. Don Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci ɗaya daga cikin sahabbansa, wato Abdullahi bin Mas'ud, cewa ya karanta masa Alkur'ani, kuma ya karanta masa Alkur'ani Annabi ya godiya kasancewar shi ma ya saurara daga waninsa, duk da shi aka sauka masa Alkur'ani, amma ganin ladan da ake ba ma waɗanda ke tsayawa su ji karatun Alkur'ani su saurara su yi aiki da shi, to Annabi ya sha'awar samun wannan lada. Balle kuma mu akwai buƙatar cewa koda mun iya karatun ma mu tsaya mu saurara, balle kuma muna koyo ne, don haka akwai buƙatar mu yi ta saurara daga bakunan maluma daban-daban muna fata Allah ya sa alqur'ani ya zamo shiriya a gare mu da kuma jagoran mu zuwa samun rahmar Allah. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malamai ta Abuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma sauraro, da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ni Salehu Shehu Ashaka nake cewa mu zama lafiya.